Daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya murya arewa ko kuma radio Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Aladan Ibrahim. A yau muke farin cikin jan rigamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji martanin da makiyaya suka mayar dangane da takun sakar da ake yi tsakanin su da manoma a jamhuriyar Niger. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi, shirin da ke yaya tafice da mata ke yi a fannoni daban-daban na rayuwa. Sai kuma sharhin manyan jaridun Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masaurare, assalamu alaikum. Fadon gwamnatin kasar Rasha ta ce yanzu kam an yi sauri domin neman san dangantakan da ke tsakanta da Amurka ko zai daidaita cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Bayan an kwashe sa'o'i da dama ana tattaunawa tsakanin shugaba Vladimir Putin da ministan harkokin waje Sergey Lavrov da ministan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a ranar Laraba ta gabata. Mai magana da yawun shugaba Putin Dmitry Peskov ya faɗa jiya Alhamis cewa kalaman da Rasha ta yi amfani da su wajen tattaunawar kalamai ne masu ma'ana da sai hanci. Yace bayanan na Rasha sun nuna bukatar kasashen biyu masu karfin nuclear a duniya su sake duba bukatar samar da zaman fahimtar juna a tsakanin su. Peskov ya ci gaba da cewa shugaba Putin ya amfani da ganawar domin fadawa Amurka abin da yasa suka kasa cimma matsaya tsakanin su, wanda hakan ya shafi dangantakar da ke tsakanin su musamman akan harin nan na makami mai guba da aka yi a Syria, abinda shugaba Trump ya bada umarnin daukar matakin martani ga Syria. Ko a ranar Laraba ta shuɗe, sai da shugaba Trump ya jaddada cewa ba shakka dangantaka tsakanin Amurka da Rasha ya yi rauni, abinda Tillerson shi ma ya jaddada a taron manema labarai bayan ya gama ganawa da shugaba Putin da Lavrov. Tillerson ya ce yanzu haka ba wani saurin yadda da juna tsakanin kasashen biyu. Mahukunta a ƙasar Libya sun ce jirgin ruwa da ke ɗauke da bakin haure ya nutse a cikin tekun Barum jiya Alhamis, kuma ya yi dalilin mutuwar 'yan ƙasar ta Libya har su 97. Mai magana da yawan sojojin masu gadi bakin tekun ya ce an samu nasarar ceto mutane 23 daga cikin mutanen bayan da jirgin da suke ciki ya aike da sakon taimakon gaggawa. Ayub Gassim, mai magana da yawun sojojin da ke aiki gaban tekun, ya ce ko lokacin da suka isa wurin, jirgin da ke cike da 'yan gudun hijira daga Afirka ya riga ya rushe. Ya ce kaɗan daga cikin waɗanda suka rayu yawancinsu maza ne, kuma an same su ne suna saman ruwa sakamakon wani abu da suka samu dama suka riƙe, amma duk sauransu mutu. Libya dai nan ne wurin da baƙin haure ke bi domin zuwa Turai daga ƙasashen Afirka. Su kuma masu aikin fito nan ne suke kwasan dubban matafiya cikin rubabben jirgin domin gita tekun Bahrum ɗin da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mahukunta na Amurka sun tsare wata likita wadda ake zarginta da yi wa wasu yara mata kaciya. Yaran da suke tsakanin shekaru 6 zuwa 8, wannan dai babban laifi ne a nan Amurka, domin tun a cikin shekarar 1996 ne aka samar da dokar da ta hana wannan tabi'ar. Jumana Nagawarla, yar shekaru 44 da haihuwa, wadda take aikin likita a asibitin da ke Detroit a Michigan, ana tuhumarta ne da aikata wannan laifin yi wa waɗannan yaran kaciya tun a shekarar 2005, kamar yadda ma'aikatar shari'a Amurka ta bayyana jiya Alhamis. Har ila yau a jiya Alhamis ne dai aka gurfanar da wannan likitan gaban alkali a Detroit, inda alkali ya ba da umarnin a ci gaba da tsare ta gidan yari har zuwa ranar Litinin mai zuwa, har sai an saurari wani tuhuma na daban da ake mata, wanda ya haɗa da aikin ta yi wa wasu yara biyu daban-daban 'yan shekaru 8-8 a cikin watan Fabrairun wannan shekara. Wasu jami'an gwamnati sun bayyana wannan abu da abin baƙin ciki da damuwa, kuma hukuma za ta tabbatar ta yi dukkan abin da ya dace domin kawo ƙarshen wannan aikin da suka bayyana a matsayin dabbanci, tare da ganin ba wani yaron da ya sake fuskantar wannan abu. Sai dai likitan ba ta amsa laifinta ba, idan kuma aka tabbatar da wannan laifi, to likitan tana iya fuskantar hukuncin tara hadi da zaman gidan yari har na tsawon shekaru 5. kuma wannan zai zama ita ce mutun na farko da aka yanke hukunci tun lokacin da aka samar da wannan dokar a shekarar 1996. Jirgin yakin Amurka ya jefa wani bom mai girman gaske wanda ke nauyin kilogram 10,000 da ake walakabi da uwar babamai wanda ya nitse har karkashin kasa inda ɗan kungiyar ISIS suke a arewa maso gabashin kasar Afghanistan jiya Alhamis. Sai dai abinda ba a sani ba kawo yanzu shine irin illan da wannan bom din yayi ko kuma zai yi a yankin na gundumar Nangarhar. Shi dai wannan bom din da aka samar da shi sama da shekaru 10 ba taba amfani da shi ba, inji mai magana da yawun gwamnatin Nangarhar Ayatullah Kagayani ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa ba wanda yayi bayanin dalilin wannan shirin harba bom din. Sai dai daga nan birnin Washington shugaba Donald Trump ya faɗa cewa harin da aka yi wa ISIS da saninsa da kuma umarninsa. Sai dai ya kaucewa tambayar da aka yi masa na cewa menene manufar yin hakan, amma ana hasashen cewa kila wannan hannunka mai sanda ne ake wa kasar Koriya ta Arewa da ake cewa tana niyyar sake gwajin wani makaminta na nukiliya nan ba da jimawa ba. Trump ya ce oho, ban san ko hakan ya aike da wani sako wa Koriya ta Arewa ba ko kuma a gare ni babu bambanci idan hakan ta kasance ko kuma aka sai duk daya. Trump yana wannan kalamin ne ji alamin sa'ilin da yake magana da manema labarai a fadar White House, yace ba shakka Koriya ta Arewa matsala ce kuma za a shawo kan wannan matsalar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu faro takon daga jamhuriyar Niger, inda shugaban kungiyar makiyaya na birnin Kwanni ya maida martani dangane da shawarar da makiyaya suka yanke na daukar wato manoma suka yanke na daukar matakin kashin kansu wajen kare gonakinsu idan aka ci gaba da tura dabbobi suna yi musu banna.
Shikran jiya na ji prefecture Allah ya sa sun iske su da president din da shi suna tare da prefecture sai ni tito sai sun kare kana su fita al magana ma ta shahe mu ni tito babu dai annan sai zamna yanzu da prefecture ni da su to sannan sun ce a magana da agare su na kiyaya sun hana musu gaban gandari don Allah a jibin ta kin ce ma to oga wallahi gaskiya don magana ga ta na goyi bayan a dauki matakin ne da gaugawa kuma ku da kanun ku a lokacin gaba ga prefect ni ce to prefect wannan hakika ne a diba a gani bilga wanda kuke tunda mun san gandari ko cikin kwadiral an ce ba a shiga gandari in an ka shiga gandari ga matakin ne ba ma gandari ba ku duk da inda an ka san ma ana noman rani wannan an ce duk waɗannan wurare ba a shiga su to kenan ballanta gandari kuma gashi ana sa azaka a gyara muna gandarin ga kuɗi na na ƙarshen duniya a kisa ga wurin nan amma na akwai wani to kun san su mutanen cooperative ko manoman gandari sun mai da ko su kanun su gandari ɗaikoki nasu na haka nan na nasu na to amma abu a ce su ma don sun suna nasu su ɗauko dukiyar su suna sa don na faɗa musu su da kanun su to kuma cimman matsin ya go an ba ya ce wallahi gaskiya na magana ga kai ya faɗa prison ya ce to kai hop prison magana ga dabo sarki sarki da ni to wannan gaskiya yana da gaskiya mu kan kanun mun gani mun sai kenan abin dokar ta fara da gare mu mun da a cikin gandarin nan muna noma muna ci amfani shi mu bar zakka dukiyar mu bar dukiyar mu can gida in haki na mu diban mu kai dukiyar mu wannan yana da kyau amma in mun kace mu ɗaikoki muna aikin su mu kawo namu dukiya ta mu dukiya mu sa to su ha muka haka nan da duka biyu abin yana ce musu rai na sa haka gana abin gaskiya amma a fara doka daga gida ni ka kaina na goyi bayan a dauki matakin ne gaskiya gandari ba a shiga gandari
kamar da gaugawa mu ya kamata a yi yanzu tunda har su suna cataya za su yi su rika kwana daji hukuma ta ki doka matakai za su doka matakai ga kansu
da inda ka kai kukanka inda a daidai a jika kaga abin ba ai maka magani ba ko da ba daidai bane su su hadi wanka ba su da hurumin hadi wanka amma don saboda rayukan su sun yi zahi na sun kwade ta a cikin ba da tsoro kina zamantuwa amma mu kan kanu mu ni ce maka ni kan kaina ina goyon bayan mu dauki matakin ne da gaugawa kuma ni ina ƙara jawo hankalin hukumar mu duka mu da sarkin Kwanni da shi prefect da mayor da duk waɗanda abin ya shafa manoma da makiyaya a ga mu ai muhawara a bi ka ƙarfafa fuskanta wannan matsala
tunda yanzu gashi ana cikin wannan halin kamin a ta yi taro a doki mataki wani kira kuke ma dukkan masu bisa shi tunda an san ba hillani ɗaya da bisa shi ba kowa na da bisa shi saboda kar a ta yi wadda kowa bai san wadda ba ta dace
ina jawo hankalin duk waɗanda makiyaya makiyaya ba hillani kaɗai na makiyaya yau ni ce maka ba a san wanda an makiyayi ba a san wanda an manomi da su manoman da mu makiyayan duk mun san ko ne na yi yanzu wadda nika jawo hankalin makiyaya in wasu sun san ciwon kanunsu don Allah su kiyayi wa gungunya tabiya ba alheri wani mutum abu ne kai ka san naka shi ko na shi to in ya zo ga naka albarkin zai to da ka san kana tana da naka to kai barci kai tana da wani shi ma shi ya yi zama alheri gare mu duka amma in ha kuna jin in sun dai kuna jin duk irin kiran da nika yi muku da yau na ce maka da su fadan da aka yi da hillani na hillani hillani a akwai mutanen anguwa waɗanda muke to duka dai duk jimilla nika kiran kowa da kowa wanda duk ya zama to makiyayi na ba filati na buju na mutumin anguwa na don Allah a kiyayi gandan ga
saboda
zaman lafiya ni kam wanda nika yi kamin taron ga da muka muka bida mu gami a ga matakin da za a dauka ka ji wanda nika iya cewa nika kana na ina jin zafin wannan abu na ji kuma matukan zafi abu amma inda ban ji daɗi ba wanga magana da tun kai za su dau makan makanin su mataki haka nan na don in rayuka sun kabaci babu abin da ba fari amma na san ba don irin abin da suka yi na su tunan mutanen ban ji a abu na dai na ban tsoro gaskiya na amma ina jawo hankalin mu dukan mu mu zamna ko wani ciwon gaskiya ta su kiyaye ko kai ai kan ga su kenan suna yi wuri ta kowa ya san ba ka ce a cikin dare guda ka zo ka bata annan ba shi kowa ya san ciwon banna kowa ya san abin da zai bace maka baka bashe shi ba ba ka da ban ta banna kowa ya san ciwon banna bisa kai kana bisa kan ne zo ko ka mata na ni hakan ga in ce maka ba ni ita ba ka basuwa ballan ta in ka mata in yi wanda ka so da ita ballan ta kai ka tashi ka tai kai wanda ka so da abin wani wannan abin fadama ne ka kenan na gobe bayan kukan manoma game da wannan amma abin da kurun nika su jawo hankalin su dai ai hankuri wannan abin da aka dauki da doka da hannun su don ba ta fito don kowa dauki doka da hannun shi wannan ya san kuma ya taka dokar duniya
madalla gaida Haruna Maman Bako da wannan hira kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai dake bisa inji
Lafiya Ubangiji ma kai nake Lafiya Ubangiji ma kai nake wajeje
Lafiya Ubangiji ma kai nake wajeje
Ya Rabbana Ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin mar na zo da koko ya rabbi kara kara man dan iji da safo bibiya wa mai nisa har ta riski babu umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce dari bi ko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dudi karka shafa roko na zuljada da hasbi ba nisansa ta tace du yana shakalbi mai ruko da mai haske ba su dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi
lafiya Ubangiji ma kai nake wadege
tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin Banu Adam mai zufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe margitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe bangwari in tsara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yanzu kai na bawo komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki cikin halittu kawwa ya aiki jaki bakan gidan sa daukar ne bai gamo da zaki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san mulki tattalin bakaki ne shi ya ce wa dauki raba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bi shi ya kare kai ko ba iyaka an tsaye da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an tsaye da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa dege ne kwaton kwacin irinka dukan fadin da ba kai ma to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai fadinka kai ne ilahu yayi rakiya ran da zaka sauka kai ne ilahu yayi zagi lokacin ta baka dan kai ilahu yayi jifa dan kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi duk wajen da zaka kai ne ilahu yaran ke bashi kirinka kai ne dayan sa kallon kwal wanda bai da tamka gafara in yo zariya in fada da burga waye cikin halitta kan baya gyara riga dukan fadin da ba shi ba in kaji shi ruga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyare ka ba wuya buzaga sansanin sahabai ne mai zuwa da zuga lafiya uban girma kai nake wa bege ramar makamai ne bai shiri.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 3:17 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta wannan makon ita ce lauya Hawwa Evelyn Shekarau, tsohuwar shugabar kungiyar mata lauyoyi ta kasa da kasa da ake kira FIDA a takaice, kuma mai jagoranta kungiyar rajin kare haƙoƙin mata ta kasa da kasa da ake kira IPAS Reshen Najeriya. A hirar da suka yi da Madina Dauda a birnin tarayya Abuja, ta fara da ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Ni yar jihar Kaduna ce, na fito daga bangaren Southern Kaduna. Ni asali na ni baka tafiya ce, ni dai shekaruna 49 da na gama secondary school a Azare, sai na nemi admission a College of Advanced Studies Zaria CAS kenan. Na gamawa sai na samu admission a Jami'an Almadu Bello University Zaria. Na an bani admission na law, to kin ga yanda Allah ya shirya na karanta law, yau ne na zama lawyer. Ana nan sai Allah ya ce muke ni, sai na samu aiki a chambers na Senator Abubakar Sudangi Danso. Shi mutum ne mai san jama'a gaskiya, kuma ya rike mu, ya dauke mu da zuciya daya, yana taimakon mu duk wani damuwa da muke da shi mu je mu same shi, yana taimaka daidai gwargwado. Bayan kamar shekaru 2, Ubangiji Allah ya kawo mun cin gaba. A cikin haka, I think 1999, sai Allah ya taimaka mun, ni ma sai na samu chambers na kaina, nawa na kaina.
To ya gwagwarmaya take ne cikin wannan yanayi? Na tabbata kin yi aiki da ƴaƴa maza wanda kuka yi karatu tare da suke lauyoyi da yawa. Yaya kika yi?
Gaskiya kin san sha'anin fannin shari'a da kuma abinda ake ce legal profession, wato yanayin aikin lauyoyi. In kika duba za ki ga cewa aiki ne wanda yawanci wayanda suke zakaru maza ne. Aikin lauyoyi in kika duba tsakanin a duba ce mutane nawa ne maza, mutane nawa ne mata, maza sun fi yawa. In ba ma yanzu ba da abubuwa sun canza, a da ana ganin ma cewa aikin lawyer aikin maza ne yawanci su ne suke iya su yi aikin lawyoyi amma yau an wayi gari mata akwai zakaru mata wanda suke
tare gani
yawa da maza kuma sun zama suna kwazo sosai a cikin aikin su da suke yi kuma a lokacin za a baka aiki ba wani cewa dan wace dan ita na mace ce saboda haka a rage mata nauyi ko wani abu za a baka ne kai aikin ka yanda ya kamata ta tashin aikin ka idan ka mutum yayi aiki yanda ya cancanta za ka samu lada so ni tun daga farko na dauki aikin da muhimmanci kuma kafin a ce cikin shekara biyu wasu aiki ma ba sai an nuna mun ba ni na riga na san yanda zan yi aiki na wanda nake cewa shine ko ke na mace ne ko kai na miji ne duk indai ka sa kwazo a cikin aikin ka da kake yi zai nuna zaka ga albarkacin kwazon nan da kake yi saboda haka aikin lawyoyi ba aiki ne na masu san jiki ba ko kuma na masu kyuya ba aiki ne wanda idan kin ga lawyer da baya cin gaba a cikin aikin shi to ki tabbata yana kyuya yana wasa da aikin shi baya kwazo yanda ya kamata ko da shike a duk komai dai ya kamata na farko mutum ya nuna wa Ubangiji Allah godiya don shine mai sa albarka a cikin duk abin da kake yi wani sai ko na yadda da wasu da suka ce wani lokaci komin kwazon ka idan Ubangiji Allah bai sa albarka a cikin abin da kake yi ba ni na tabbata idan mutum na kwazo yana aikin shi yanda ya cancanta kuma ya dogara ga Allah mutum zai samu cigaba
masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da cigaban wannan hirar a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Miss Hawa Evelyn Shekarau da Madina Dauda da ma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
To madalla gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A yau zamu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labarin da ke cewa a wani juyi na bazata shugaban kasa Trump ya cire babban mai ba da shawara kan dabarun mulki Stephen Bannon a ranar Larabar da ta gabata daga mazauni na dindindin a majalisar tsaro ta kasa ta fadar White House yayin da ya mai da babban jami'in tsaro na soji a majalisar da ake walakabi da NSC shugaban kasar ya janye Mr. Bannon daga babban kwamitin na kungiyar masu shirya dokokin tsaron kasa wata uku da dora shi akan matsayin sakamakon kalubale na yiwuwar mai da kwamitin na NSC siyasa Canjin ya zo ne lokacin da sabon mai ba da shawara kan harkokin tsaron cikin gida HR McMaster ya karbi aiki a watan da ya gabata bayan an kori Michael Flynn. Mr. Bannon ya ce an cire shi daga kwamitin tsaron ne sakamakon kwamitin baya cikin hadarin sauyi. Ya kara da cewa shine matsalar da kwamitin ya fuskanta a zamanin mai baiwa tsohon shugaban kasa Barack Obama shawara Susan E. Rice ya ce Mr. McMaster ya dawo da majalisar kan hanya. Sai kuma jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken irin likitan nan da aka ja domin fitar da shi ta karfi daga cikin jirgi ta yi magana. Yan kwanaki bayan hatsaniya da ta faru da kuma koke-koke masu yawa sakamakon faifan bidiyon wani fasinjan kamfanin jirgin sama na United Airlines da aka ja a kasa domin fitar da shi daga cikin jirgin mai suna Dr. David Dow. Lauyoyinsa da kuma 'yarsa sun gudanar da taron manema labarai. Dawo dai likita ne a garin Elizabeth a jihar Kentucky wanda faifan bidiyo ya bayyana ana jinsa a yayin da yake ta farma ihu daga kan kujerarsa cikin jirgi a filin jirgin sama na Ohio da ke Chicago. Daga baya kamfanin jirgin sama na United ya bada hakuri da kuma alƙawarin mai da daukacin fasinjojin da ke cikin jirgin mai lamba 3411 kudinsu. amma hakan ta faru ne bayan kamfanin jirgin ya fuskanci matsananciyar suka daga al'umma kuma hannun jarin kamfanin ya faɗi warwas a ƙasa. Lauyoyin Dawo dai tuni sun gabatar da buƙatar a tattara bayanai na gaggawa domin a kawwame su domin amfani da su a gaba. Ana raɗira din suna aikin gurfanar da kamfanin United a gaban shari'a. Sai kuma jaridar Washington Post, jaridar ta rawaito labarin mutuwar alƙaliya Bakar Fata ta farko a babbar kotun New York mai suna Sheila Abdulsalam. Sheila Abdulsalam ita ce mai shari'a Bakar Fatar Amurka kuma musulma ta farko a Amurka. An samu gawarta ne a gabar kogin Hudson a cewar jami'an 'yan sanda. Ta mutu tana da shekaru 65. An dai ga gawar Sheila yar asalin gundumar Columbia a Suturce a saman Manhattan da misalin karfe 1:45 na yamma, kwana daya bayan mijinta ya bada sanarwar batanta kamar da jami'an 'yan sanda na New York suka faɗa. Babu wata alama ta jikkata ko kuma rauni a jikinta, amma ya zuwa yanzu ana gudanar da binciken sanin dalilin mutuwar tata. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara. Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida Nazir, sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Misai na garin Garbace da kamar kuma ta Baligiya ta Rabu tare da Najeriya. Yau ce ranar da ta cika shekaru uku da rabuwa da yaran makarantar garin Chibok wanda Boko Haramun ta sace, kuma bayan sace su da sama da shekara biyu aka samo waɗansu daga ciki, kuma gwamnati tana kokari domin kwato sauran da ma sauran al'umma baki daya wanda wannan kungiya ta yi garkuwa da su. Mun fata wannan gwamnati a wannan kokari da take yi, fatan mu za a samu nasarar cimma sulhuntawa da wannan 'yan kungiya ta Boko Haram da kuma dawo da wannan 'yan mata 'yan makaranta ga iyalansu idan suna raye. Nagode ne magana mini mai shayi na garin Garbace daga Murkuma ta Baligiya ta Rabu tare da Najeriya biyar na ƙasar Juma.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace daga Murkuma ta Baligiya ta Rabu tare da Najeriya. Dangane da waɗannan jirage na yaƙi waɗanda ƙasar Amurka ta ce za ta haidawa Najeriya, muna maraba da wannan ciniki da kuma fatan wannan jirage za su yi aiki wadda zai zamo ya kawo ƙarshen dukkanin daba da kuma sako da lungu na inda 'yan ta'adda ke buya. Da fatan Allah ya sa wannan jirage su zama alkhairi ga Najeriya da ma ƙasashen Afirka baki daya. Na gode mai magana Aminu mai shayi na garin Garbace da jamhuriyar kuma ta Baligiya ta Rabu tare da Najeriya da Kasance.
To ra'ayoyin ku masu sauraro kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Yanzu haka an tura sojojin Amurka dama domin su horar da sojojin Somalia domin yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar, inji wani jami'in gwamnatin Amurka salin da yake tattaunawa da muryar Amurka. Isowar sojojin a ƙasar ta Somalia shi ne karo na farko da sojojin Amurka suka sauka Somalia baya ga wata 'yar tawagar sojojin da suka taɓa zuwa ƙasar ta Somalia domin aikin daƙile ayyukan ta'addanci a cikin shekarar 1994. Lokacin da Amurka ta janye sojojinta daga cikin sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya masu aiki a ƙasar. Mahukunta a ƙasar Libya sun ce wani jirgin ruwa ɗauke da baƙin haure ya nutse a cikin tekun Bahrum jiya Alhamis, kuma ya yi dalilin mutuwar 'yan ƙasar ta Libya har su 97. Mai magana da yawon wato sojojin ƙasa masu gadin bakin teku ya ce an samu nasarar ceto mutane 23 daga cikin mutanen bayan da jirgin da suke ciki ya aike da saƙon neman taimakon gaggawa. Ayub Gasim mai magana da yawun sojojin da ke aiki a gabar tekun ya ce ko lokacin da suka isa wurin, jirgin da ke cike da 'yan gudun hijiran daga Afirka ya riga ya rushe. Ya ce kaɗan daga cikin waɗanda suka rayu yawancinsu maza ne, an same su suna kan ruwa. Fadar gwamnatin ƙasar Rasha ta ce yanzu kan za a yi saurin sanin ko dangantaka tsakaninta da Amurka zai daidaita nan ba da jimawa ba. Bayan kwashe sa'o'i da dama ana tattaunawa tsakanin shugaba Vladimir Putin da ministan harkokin waje Sergey Lavrov da ministan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wasu shirye-shirye ciki har da shirin duniya Amurka na Muhammad Lado. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya taimaka wajen harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Malam John Alheri ke muku fata alheri.